Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 2 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Akalla mutane 174 suka mutu, wasu 180 kuma suka sami raunuka a wani turmutsi da ya aukuwa filin wasa na East Java dake kasar Indonesia. Shugaban mulkin soji na Burkina Faso Paul Henri Damiba da aka hambar ya kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacinsu bayan da suka yi kirarin kifar da shi a wani juyin mulki domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da Burkina Faso ba ta fatan samun irinsa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun Rasha da suka fice daga muhimmin birnin Lehman da ke yankin Donetsk na gabashin Ukraine sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa a jiya Asabar.
Kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Ghana an gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya da ke Akara.
Kazo mu nuna wa duniya cewar kanmu haɗe yake addini mu ba kabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaben da za a yi nan da watanni masu zuwa wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali.
A Najeriya kuma shugabannin majalisar wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASA akan buƙatunsu, amma fa sun ce
sai daga cikin abin da garanti tabbas mu muka faɗa kai tsaye kuma ba zan ɓoye wannan shine zai yi wahala mu biya buƙatar su ta tunanin a cire su tilo a yi musu wani tsari na albashi su kadai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin Najeriya na daban.
Bayan nan muna tafa da rahoton masana kan cutar sankaran mama a Ghana. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 174 suka mutu a wani turmutsi da ya auku a wani filin wasa na East Java dake kasar Indonesia a jiya Asabar. Wasu 180 kuma sun sami raunuka. Shugaban ƴan sandan East Java Nico Afinta ya shedawa manema labarai cewa ƴan sanda biyu na daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su, waɗanda mafi akasari aka tattaka su har suka mutu. Afinta ya ce wasan na gasar Premier League ta Indonesia ta karkare ne inda kungiyar Persebaya ta doke Arema da ci 3-2. Ya ce magoya bayan Arema da aka fi sani da Aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba, wanda hakan ya sa suka bazuwa cikin filin wasa suna fatattakar ƴan wasan Arema da jami'an su. Shugaban ƴan sandan ya ce jami'an ƴan sanda sun yi kokarin tilastawa magoya bayan Arema din da su koma wuraren zaman su, to amma kuma suka kiji. Ya ce ba mu san dalilin da ya sa taron mutane suka ƙara harzuka ba, har daga ƙarshe suka kaiwa ƴan sanda farmaki. Dole daga ƙarshe ƴan sandan suka harba barkonon tsohuwa ga jama'ar. Shugaban mulkin soji na Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba a jiya Asabar ya yi kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacinsu bayan da suka yi ikirarin kifar da shi a wani juyin mulki da aka bayyana, wanda ya haifar da babbar damuwa a tsakanin shugabannin ƙasashen waje. A ranar Juma'a ne jami'an soji suka ce sun hamɓarar da Damiba, suna masu zargin sa da kasawa wajen magance matsalar hare-haren mayakan jihadi. Wannan ne juyin mulki na biyu a cikin wannan shekara a ƙasar da ke yankin Afirka ta Yamma, kuma shine na baya-baya a yankin Sahel da ke fama da tashe-tashen hankalin addini. Yayin da yake jawabi karon farko bayan juyin mulkin, Damiba a cikin wata rubutacciyar sanarwa ya buƙaci abokan hamayyar tashi da su dawo hayyacinsu domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da Burkina Faso ba ta fatan samun irinsa. Ya yi watsi da zargin jami'an sojin da suka yi juyin mulkin na cewa yana ɓoye ne a wani sansanin Faransa, to amma kuma bai bada cikakken bayanin inda yake ba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce bayanan tsaron sirri da aka wallafa a Twitter a yau Lahadi sun bayyana cewa dakarun Rasha da suka fice daga muhimmin birnin Lehman da ke yankin Donetsk na gabashin Ukraine a jiya Asabar sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa ta hanyar titi ɗaya tilo na wajen garin da ya rage hannun ikon Rasha. Haka kuma bayanin ya ce janyewar ta haifar da ƙarin sukan lamirin shugabancin sojin Rasha daga manyan jami'ai. Ƙarin wata asarar yanki daga cikin yankunan da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba zai iya haifar da ƙarin kakkausar sukar al'umma da kuma ƙarin matsin lamba kan manyan kwamandoji. Sake karɓe iko da leman da Ukraine ta yi ya sa sojojin Rasha ficewa daga birnin kwana ɗaya bayan da Moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku da ke gabashi da kudu maso gabashin Ukraine.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan barin mu kawo muku rahotonmu na farko. An gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun ‘yancin kan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya da ke Akara. Bikin ya samu halartar ministan cikin gida na Ghana wanda ya zo a madadin shugaban ƙasa Nana Akufo Addo, jakadun ƙasashen waje a Ghana da ‘yan Najeriya da suke zaune a Ghana. Wakilin muryar Amurka a Akara Idris Abdullah Bako ya halarci bikin kuma ya haɗa mana wannan rahoton.
Da yake jawabi a wajen bikin, jakadan Najeriya a Ghana mai girma Ibas Ibo Ite Ikwe bayan ya bayyana nasarorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Ghana da Najeriya wajen yaƙar ta'addanci. Daɗaɗɗiyar dangantakar Najeriya da Ghana wacce ta fara tun kafin samun ‘yancin kai ta samu ci gaba kamar yadda ya bayyana a cikin haɗin gwiwa ɓangarori daban-daban. Hukumomin tsaro na ƙasashenmu biyu na ci gaba da ƙulla alaƙa wajen tunkarar matsalolin rashin tsaro da suka haɗa da yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi da barazanar ta'addancin yanar gizo da garkuwa da fashin teku a mashigin tekun Gini. Ya jinjina wa ‘yan Najeriya a Ghana da suka kasance masu bin dokoki da oda na ƙasar, ya ce hakan na ƙara ɗaga darajar Najeriya. Ministan cikin gida na Ghana Ambrose Deri ya yi fata a gudanar da zaɓen 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Ni a madadin mai girma Nana Addo Dankwa Akufo Addo, shugaban ƙasar Ghana, ina son yi amfani da wannan dama domin yi wa gwamnati da al'ummar Najeriya fatan gudanar da babban zaben ƙasa da za a gudanar a watan Fabrairun 2023 cikin lumana da nasara. Addu'armu ce sakamakon zaben da ke tafe ya ƙara tabbatar da demokradiyya a Najeriya da kuma bunƙasa zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki ga al'umma. Wasu 'yan Najeriya mazauna Ghana sun bayyana farin cikinsu da kuma fatan gudanar da zaɓe cikin lumana.
Ni ne Alhaji Umar Sarki Sule, sakatare na Arewa Community na Ghana da kuma sakatare na ƙungiyar 'yan Najeriya da ke ƙasar Ghana. Yau muna nan ne don murnan cika shekara 62 da samun 'yancin Najeriya. Muka zo mu nuna wa duniya cewar kanmu haɗe yake, addininmu ba ƙabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaɓen da za a yi nan da wata ni masu zuwa da wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Yeah, my name is His Royal Highness Eze Kennedy Ginekanwa Obi. I'm the king of the Nigerians living in La Nkwantana Madina Adenta Anga East Municipalities in Accra Ghana. I'm a Nigerian.
Ni dan Nigeria ne kuma ina farin cikin abin da ya faru a yau. Wannan ranar bikin ƴancin kai na shekaru 62 a yau ci gaba ne kuma ba za mu ce ba mu samu ci gaba ba sam a matsayin mu na ƴan Nigeria. Ina farin ciki a matsayin na ɗan Najeriya. Mun bayyadar da abin da Najeriya ta kunsa.
Sunana Mustapha Rabi'u Dega. Ni ne shugaban masu kawo kaya daga nan kasuwar Nima a Accra Ghana. Mun zo mun taru da Yarbawa da Hausawa da Ibo da kowa da kowa da mutanen Ghana. Muna kira ga duk wanda Allah zai ba zabe. Allah ya sa mu zauna lafiya. Abin da muke fata kenan zaman lafiya muke so a Najeriya. Ba mu da zabi sai zabin da Allah ya yi muna.
Wannan ne karin farko da aka gudanar da bikin murnar samun ‘yancin kai a ofishin jakadancin Najeriya a Ghana tun shekarar 2019 a sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar Ian, ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta auku a Amurka, kai sama da 40, a yayin da shugaba Joe Biden ya nufi jihar Florida a wannan makon domin dudduba ɓarnar da ta haifar. Al'ummomin jihar ta Florida da ke cikin ruɗani sun so maganin cikakken aibun guguwar yayin da ma'aikatan ceto suke ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rai a unguwannin da suka nitse akan gabar teku dake kudu maso yammacin jihar. Gidaje da gidajen sayar da abinci da kantuna da masana'antu duk sun tarwatse sa'ad da guguwar ta yayanta yunkuro da karfin gaske da ya kai mataki na hudu a ranar Laraba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar ya kai 44 a fadin jihar, a cewar hukumar kula da lafiya ta Florida a yammacin jiya Asabar. To amma ana ci gaba da samun rahotannin ƙarin waɗanda suka mutu gunduma-gunduma, wanda hakan ya sa ake hasashen samun adadi mai yawa daga ƙarshe. Gundumar Lee kadai da lamarin ya fi muni, tana da mutane 35 da suka mutu a cewar hakimin gundumar, yayin da kafafen watsa labaran Amurka da suka hada da NBC da CBS suka ba da rahoton mutuwar mutane fiye da 70 da ke da alaka da guguwar kai tsaye ko a kaikaice. 'Yan kasar Brazil suna kada ƙuri'a a yau Lahadi a zagayen farko na zaben raba gardama mafi zafi a kasar a cikin gwamman shekaru, inda dan ra'ayin riƙau Luiz Inácio Lula da Silva yake kan gaba a sashen samun nasara akan mai ra'ayin 'yan mazan jiya Jair Bolsonaro da ke neman tazarce. A kasarin ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Lula ne yake kan gaba tsawon watanni. To amma Bolsonaro ya nuna alamar watakila ya ƙi amincewa da shan kaye, lamarin da ya haddasa fargabar samun rikici ko tashi hankalin bayan zaɓe. An haska wani saƙo a mutum-mutumin wani shugaban addini a Rio de Janeiro gabanin zaɓen mai cewa zaman lafiya a lokacin zaɓe. A kasarin binciken jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Lula, wanda ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2003 zuwa 2010, shi ne ke kan gaba da kashi 10-15. Idan ya sami lashe kashi 50 a cikin 100 na sahihun ƙuri'u, hakan zai ba shi damar samun nasara nan take domin zarcewa zagaye na biyu na zaɓen. Ana sa ran bayyana wanda ya lashe zaɓen 'yan sa'o'i bayan rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 5 na yamma agogon Brazil, wato ƙarfe 8 na yamma agogon GMT.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. Shugabannin Majalisar Wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU akan bukatunsu, amma fa dole su ci gaba da kasancewa a tsarin albashin da gwamnatin tarayya take aiwatarwa. Wannan ya biyo bayan taron da shugabannin majalisar da kuma wakilan kungiyar malaman jami'o'i suka yi a ɗakin taro da ke majalisar domin ƙoƙarin warware takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin tarayya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan taro shi ne karo na uku da shugabancin majalisar wakilai ta zauna da malaman jami'o'i ta ƙasa, inda 'yan majalisar suka amince da batun biyawa malaman haƙoƙinsu domin su koma aiki. Alhassan Ado Doguwa shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai, ya yi ƙarin bayani.
Wannan tattaunawa da ake yi ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban majalisar tarayyar Najeriya da mu abokan aikinsa wanda suke muke a matakin shugabanci, magana ta gaskiya ya kawo ɓangarorin kusa da kusa da juna. An yarda dukkaninmu bukatarmu shi ne yara su koma makaranta. Mun yarda dukkanmu bukatarmu shi ne a biya abin da yake ya shafi haƙƙi na malaman makaranta.
Har da wannan watanni 7 da ba su yi aikin ba za a biya su?
Dukkan wani abu da aka gamsu haƙƙinsu ne kuma ya kamata a biya. To mun yarda da ɓangaren gwamnati da ɓangaren majalisa da sauran wasu wanda suke da iko musamman akan harkar na'ura ma da take tattara bayanai na biyan albashi, wannan abin da suke cewa Reuters ne ko mai zunanza da IPPS, duk a cire ido akan ka'idojin harkar na'urori da harkar kimiyya, a maida hankali kan a biya haƙƙinsu, a tanadar da abin da zai taimaka a koma makaranta.
Haka zalika dan majalisa Ado Doguwa ya ce bayan sun koma karatu sai a ci gaba da neman maslaha na dindindin daga inda aka tsaya, saboda a cimma matsaya da za ta dore. Alhassan ya ce majalisa ba za ta taba amincewa da sauyin tsarin biyan albashi kamar yadda malaman suke so ba, saboda kowane ma'aikaci yana kan tsarin IPPIS ne kuma shi ne jigon manufofin gwamnati na biyan albashin ma'aikatanta.
Ɗaya daga cikin abin da garanti tabbas mu muka faɗa kai tsaye kuma ba zan ɓoye wannan ba, shi ne zai yi wahala mu biya buƙatarsu ta tunanin a cire su tilo ai musu wani tsari na albashi su kadai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin Najeriya na daban. Domin in suna maganar akwai wadansu abubuwa da ya mai da jami'o'i da malaman makaranta wasu mutane na musamman, gaskiya ne na musamman ne, to akwai hukumomi da sauran bangarori na gwamnati, misali sojojin Najeriya wadanda kai tsaye ma rayuwa suke saidawa dan Najeriya ta zauna lafiya. Akwai yan sanda, aikin su na hatsari ne. Akwai sauran hukumomi wanda su ma na musamman ne. In muka dauki wannan misalin na yi wa jami'o'i tsarin albashi nasu na kashin kansu, to wannan zai jefa kasar da kuma gwamnati a tarkon da ba za mu iya cika sauran hukumomin gwamnati na musamman a yi musu abin da suke bukata ba.
Amma ga Dr. Muhammad Ibrahim Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, yana ganin wannan shiga tsakani da shugabannin majalisar suke yi zai tasiri.
Yunkuri da majalisar wakilai take na shiga tsakiya muna sa rai zai yi tasiri. Wannan dalili ne yasa wurin kungiya ta ASU, wato kungiyar mu ta malaman jami'a kenan ko malaman jami'o'i, muka yadda da shiga tsakani na majalisar wakilan. To amma maganar IPPS ba hakikan cewa muka makale kamar yadda jama'a suke ta faɗa ko suke zato ba. Yana da kyau mu fahimci cewa ko IPPS ne ko UTAS ne za a biya mu albashi da shi, ai ba mu ne za mu biya kanmu ba, gwamnati ce za ta biya mu albashi.
Bayan taron, shugaban majalisar wakilai Femi Bajabiamila ya ce za a aika wa shugaban ƙasa da rahoton tarurrukan da suka yi da malaman jami'o'in domin ya gyara sannan ya amince da shi idan ta yi masa daidai ko kuma ya nemi sauyi. Manyan jami'an gwamnati da suka halarci taron sun hada da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da ministan kwadago da kuma shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa wato NITDA. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana. Rahotannin baya-bayan nan da masana kiwon lafiya suka fitar na cewa akalla kashi 70 cikin 100 na mata da ba su zuwa asibiti domin a musu gwajin cutar sankarar mama ke cikin hatsari yin rasa mamansu ko kuma rayukansu, abinda masanan suka bayyana cewa akwai damuwa matuƙa. Wakilin mu Hamza Adam ya halarci taro, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Wannan taron ya fara da tattaki ne a wasu manyan titunan birnin Kumasi a jihar Ashanti, kuma akasarin mahalartan taron iyaye mata ne. Dr. Ishmael ce daya daga cikin manya-manyan likitoci a cibiyar kula da lafiyar mata a babbar majinyatan koyarwa ta Comfanoti Teaching Hospital a jihar. Ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa
they are here to launch office.
Iso nan ne domin bude kan bikin wayar da kan al'umma mata game da cutar sankarar nono, kuma mun san cutar sankarar nono din na daga cikin cututtukan da ke kan gaba cikin jerin cututtuka da ke kashe mata a Ghana. A don haka muna ganin akwai muhimmanci da mu bar mata su san da hakan tare da matakan magance cutar, sannan kuma za iya ma magance cutar muddin an gano ta da guri. A kowace shekara kalla mata 400 ne ke kamuwa da cutar sankarar nono a babbar majinyatan koyarwa ta CAS, kuma 4000 ne ma suka kamu da cutar a shekarar 2020. Sai dai kashi 70 cikin 100 masu fama da wannan cutar ne suke zuwa a makare, wato bayan cutar ya kai matsayin da ba za iya magancewa ba. Dr. Aisha Ali Saka, mai sharhi bisa harkar kiwon lafiya a Ghana, na bukatar da mata su dau lafiyar nonon su da muhimmanci.
The issue in the breast cancer ne delay, kuma delay in the machine nan zai yi tukun ya ce kamar yanzu nazo a yanka mamma na, shi ke kawo mutuwar dai wannan. Amma in mai shi ya gani guli ko wani alamomin wannan breast cancer ya zo hospital ko inda zai samu gwaji da wuri, so daiwa ana iya samun. Isa ya kamata mai iyaye mu wanga watu kawo to check cancer.
Wasu mahalartan taron kuwa sun tofa albarkacin bakin su.
Aminatu Abubakar Munir, yau ne ranan breast cancer. Saboda shi ina godiya kwarai, ina kuma munna. Kowa ya fito ya je ya duba mamman shi. Inda kike kake tsaya a ce maruru ne a shashafa wani magani karshe ya zo kuma ya kai yanke mamma. In ya fara da sauri ana iya ai jinyar shi.
Sai dai ko hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa cutar sankara da ta shafi mafi yawan mutane ita ce cutar sankarar nono. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.
sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, to idan ana biye da shirin, a makon da ya gabata mun karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta dandalin yanar gizo inda ake watsa fina-finai na Hausa, kuma kamar yadda shugaban manhajar Jamilu Abdulsalam ya bayyana, shekaru uku da ƙirƙirota manhajar ta samu karɓuwa a ƙasashe sama da 85 a faɗin duniya. Ga dai ci gaba da kira ta mu. Kaya kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukansu da za su yi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su?
Kin san kowane sashe na duniya ko na Najeriya akwai irin baiwar da Allah yake musu. Idan ka ɗauko wani abu wanda ba saye da sayarwa ba a arewa, yana da wahala wajen karɓuwa a shige shi, saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu-yanzu. Na siya abu yanzu, na ɗan ɗora riba ta na saida. So lokacin da muka shigo abu wanda yawa, tunda irin wannan kasuwanci ne da ke buƙatar kuɗi mai tarin yawa, in ma kana tunanin samun investor ɗan arewa zai tambaye ka, to inan na saka kuɗin, ina zanga kuɗin? Tunda mu magana ce ta yanar gizo, za ka samu ɗaruruwan miliyoyi wanda ba za ka gansu ba, ko naira ɗaya ba za ka gani a idan ka ba. So abu ne da yake da wahala, amma Allah cikin ikonsa, saboda zamani ya zo, kuma masu tasowa ƴan samari suna samun gogewa, ana samun cuɗanya, muna ganin ana kaiwa ga ci gaskiya. Amma duk da dai hakan, kamar yadda kika faɗa, muna ɗan baya-baya, amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah. Yanda za ki ga, kamar in kika je kudu akwai kamfaninnika irin su, misali su PayStar, waɗanda za ki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya. To mu manyanmu, waɗanda ko iyayenmu wanda ya kamata su mara mana baya, su ma ba su gama fahimtar abin ba. So mu ɗin da muka shiga, mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya ɗore, sannan kuma waɗanda suke ƴaƴanmu da nan mu da suke tasowa, mu tabbatar mun rike musu hannu. Muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a cikin a zamani nan da shekara 5-10 masu zuwa arewacin Najeriya za a fafata da mu a duniya.
To da yake ka taɓa batun kuɗi, kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harka, akan yi shi ne domin nishaɗi da kuma samun kuɗi. Shin wasu dabaru aka bi wajen kwaɗaitawa masu ire-iren wannan baiwa su fito don su ma a dama da su a fage?
To abin jin daɗi shine kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su Netflix ɗin da su Amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo. So wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi. Misali za ka biya naira 1,000 a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content ɗin da suke kan manhajar Netflix. So a wannan 1,000 da ita za mu yi amfani, su waɗanda producers ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya, za mu siya, muna siyan fim miliyan 1, miliyan 2, miliyan 5, muna siyan fina-finai da tsada. So mu kuma abin da muke duba shine, yau idan muna da miliyan 1 subscribers, kowa na biyan naira 1,000 a wata, biliyan 1 kenan. So magana ce ta number, wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya. Baka zuwa ka kasa abu ka ce zaka saida miliyan kaza, a'a, amma in kana cajen naira 5,500 ko naira 1,000 ko 1,000, idan ka ga adadin mutanen da za su kalla, yau idan muna da subscribers 100,000 suna biyan naira 1,100, miliyan 100 kenan za ka samu a wata. So wannan ya ishe ka danna wa masana'antar, you know, su ma su samu kuɗin shiga, producer ya samu, cameraman ya samu, ɗan kallo shi ma ya samu. So haka ake yi, wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya, nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa Netflix za a ji ta a duniya insha Allah.
To in sake dawa, kamar a misali, dole ne sai na kasance ɗan film kafin nan in kawo duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajin.
Wato shi abinda bariyar da muke kokarin mu karya kenan, na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba, kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo film din ka Netflix. Once ka riga kai abin, akwai ka'idojin mu ko minimum requirements mu, da idan ka riga kai meeting, kai production in dai suka kai, Netflix za ta siya. So waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo, da wanda yake dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long zaka yi adil balu abinda muke so kenan
kina idan na fahimce ka ko da wacce yare ka zo za ku karba abinda mutun ya kawo
kwarai da gaske kwarai da gaske
ba wai sai lalle harshen Hausa ba
lalle sai harshen Hausa ba kawai dai mu abinda muke kokari ne promoting morality ba za mu dora abinda ya ci karo da al'ada ko addinin mu ba
to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba
well kalubale da yawa dan ba wani kasuwanci da zaka yi wanda ba zaka fuskanci kalubale ba misali zan faɗi muhimmai guda biyu daya shine karan batun mu da takwarorin mu na Netflix muna tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun satan musu fasaha na sunan mu muna Netflix na Netflix sai da muka zo muka yi tafafatawa a copyright commission kuma Allah ya ba mu sa'a muka ci sai kuma kalubale na masana'antar kanta akwai shi duk lokacin da ka zo da bakon abu akwai dan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari mun zama abokai da duk wasu ƴan masana'antar an kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah
so daga ƙarshe Malam Jamilu wanda ka zaka yi wa matasa ƴan uwanka bana ce ka fita daga cikin matasa ba ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi a kuna ta'amali ne da kafafan sada zumunta da kuma ma yanar gizon ma karan kanshi wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin naka fi amma ba su ma san suna da shi ba
babban kira dai shine matasa yanzu da yawan mu muna so mu kuɗi da wuri shi yasa zaki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe to duk wannan alamu ne na da ke nuna miki cewa matasan mu muna ta so mu samu kuɗi dare daya babu wani kuɗi da yake dorewa wanda ake samun sa dare daya dole ne sai an yi gogwarmaya wannan Netflix ne muke magana idan aka bude aka ga gogwarmayar da akai a rayuwa suna da yawa har kayan miya na sayarwa har yau har gobe kuma duk inda naje ina iya fada proudly cewa ni ne kayan miya ne so lalle ya kamata a ce matasa na daya su ne da hankali wajen jajircewa ita kuma gwamnati abinda kullum muke fada shine ta kirkiro abinda Bature yake cewa enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasan sun maida sana'a it's just like a last option baka bukatar wani ya baka aiki zaka je ka kirkiran makanka aiki kuma ka samu kudin shiga abinda gwamnati take bukata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kudi ta bari su matasa za su nema makansu mafita
haka dai kuma sauraro a iyana zamu dakata a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba bi salam
a gaida Shamsiya yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati ga Annabi Gomar Jau suka ce yau mun shigo filin ne domin mu taya ƴan uwanmu musulmai murnar zagayowar watan da aka haifi shugaban halittun duniya da lahira manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe muna addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to madalla yanzu kuma sai labarai a takeice
to hafiz a takeice a kalla mutane 174 ne suka mutu a wani turmutsitsi da ya auku a wani filin wasa na East Java dake kasar Indonesia a jiya Asabar wasu 180 kuma suka sami raunuka shugaban ƴan sandan East Java Nico Afenta ya shedawa manema labarai cewa ƴan sanda biyu na daga cikin waɗanda al'amarin ya rutsa da su waɗanda mafi akasari aka tattaka ya ce wasa ce ta gasar premier ta Indonesia wadda ta karkare inda kungiyar Persebaya ta doke Arema da ci 3-2 nan take kuma magoya bayan Arema da aka fi sani da Aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba wanda ya sa suka bazu a cikin filin wasan suna fatattakar ƴan wasan Arema da jami'an su
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.